Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai sarki da hashin gumen le daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin za ku ji cewa a karan farko babban hafsar rundunar sojan ƙasar Najeriya Tukur Burata ya mayar da martani kan mallakar gidaje biyu da aka ce yana da su a Dubai. Takun saka da ake tsakanin majalisar dattawa da fadar gwamnatin Najeriya ya ƙara tsananta. Za ku ji ta bakin wani ƙurare akan ayyukan dokoki da na majalisar. Haka kuma akan wannan batu ne ma muke so ku kira mu. Menene ra'ayinku dangane da sa'in sadin da ake yi tsakanin fadar shugaban ƙasar da shugaban majalisar dattawa? Bayan da aka gurfanar da su a gaban kotu bisa zargin sun samar da dokokin majalisa na bogi. Za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce B025B655 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
To jama'a assalamu alaikum. Wani bincike da jam'iyyar Republican ta Amurka ke jagoranta kan harin da aka kai a ofishin jakadancin Amurka da ke Libya a shekarar 2012. Wanda kuma yi sanadin mutuwar mutane hudu ya kawo ƙarshe a yau Talata domin ba a samu sabbin hujjoji da suka nuna cewa matakin da tsohuwar sakatar harkokin wajen Amurka ta ɗauka a wancan lokacin, wacce ita ce 'yar takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar wato Democrat a yanzu, wato Hillary Clinton, ya haifar da wata matsala ba. Clinton wacce ta yi bibiyar lamarin a lokacin da ya auku a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2012. Ta faɗa a wajen wani yaƙin neman zaɓenta cewa binciken da wakilan majalisar dokokin Amurka ke yi bai samu ta hujja ba, kuma ba samu wasu bayanai da suka saba sakamakon da aka fitar ba a sauran binciken da aka gudanar a baya. Kwamitin bincike wanda mai ɗauke da mafi yawan 'yan jam'iyyar Republican ya zargi sojojin ƙasar da gazawa wajen daƙile harin a lokacin da ya faru. Shugaban kwamitin binciken Trey Gowdy ya ce ba a tura wasu sojoji ba zuwa Benghazi duk da cewa shugaba Barack Obama ya ba da umarnin yin hakan da shi da sakataren tsaro Leon Panetta.
Yau Talata wata rana ce mai cike da takeici yayin da Prime Minister Birtaniya David Cameron ke ziyara a birnin Brussels domin ganawa da shugaban kungiyar tarayyar ta EU. Ziyarar tasa ita ce ta farko tun bayan da aka jefa ƙuri'ar raba gardama akan ficewar ƙasar daga EU. Kuma zai fuskanci tambayoyi kan yadda da kuma yaushe Birtaniya ta shirya ficewa daga kungiyar. Ina so Birtaniya ta fayyace komai kan matsayarta, ba wai a bari sai yau ko gobe da misalin karfe 9 na safe ba, amma dai nan ba da jimawa ba, in ji kwamishinan kungiyar ta EU, Jean-Claude Juncker, yayin wani taron gaggawa da aka yi a yau a zauren majalisar. A halin da ake ciki kuma, yanzu haka mambobin majalisar dokokin daga jam'iyyar Labour Party sun jefa ƙuri'ar yanke ƙauna akan shugaban 'yan adawa Jeremy Corbyn, inda suka zarge shi da rashin taɓuka wani abin a zo a gani domin hana Birtaniya fita daga ƙungiyar ta EU.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Baitulmalin ƙasar Afirka ta Kudu ya ce dole shugaba Jacob Zuma ya maido da dalar Amurka 500,000 ko kuma kashi 3 na kuɗin ƙasar da ya amfani da su wajen ƙayata gidansa. Kotun ƙolin ƙasar ta amince da wannan mataki, sai dai har yanzu masu sukar shugaba Zuma ba su yi na'am da wannan matakin ba. Idan kuma har kotun tsarin mulkin ƙasar ta fitar da matsayarta ta ƙarshe, hakan na nufin shugaba Zuma na da kwanaki 45 domin ya maido da waɗannan kuɗaɗe cikin baitulmalin ƙasar. A shekarar 2014 kuma da yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ta ayyana cewa Zuma ya yi amfani da dala miliyan 23 mallakar gwamnati wajen ƙayata gidansa na kansa. Sai dai Zuma ya kare kansa da cewa gyaran da ya yi ya dace domin akwai buƙatar a samar da tsaro a gidan. Lura da cewa gida ne na shugaban ƙasa da ke buƙatar tsaro. Amma mai shigar da ƙara a ƙasar Thuli Madonsela ya ce bai dace shugaban ya yi amfani da kuɗin al'umma ba domin gina wajen ninkaya da wuraren kiwon dabbobi da kaji da kuma masaukin baki.
Wata sabuwar kirdiga da aka yi ta nuna cewa mafi akasarin Amurka sun yi amanna cewa 'yan takarar da ake tunanin ita za ta tsaya a jam'iyyar Democrat a zaben shugabancin kasar, wato Hillary Clinton, za ta fi mai da hankali wajen yaƙi da ta'addanci fiye da 'yan takarar Republican Donald Trump. kashi 50 cikin 100 na waɗanda aka gudanar da binciken a kansu wanda jaridar Washington Post da gidan talabijin din ABC suka gudanar ya nuna cewa Clinton za ta magance matsalar ta'addanci fiye da kashi 39 da yace Trump ne zai fi. Wannan sabuwar kididdiga ta nuna gagarumin sauyi a ra'ayin jama'a tun bayan hare-haren da aka kai a Paris da San Bernardino na California a bara. Waɗanda dalilinsu ne Trump ya ce a hana musulmi shiga Amurka ya kuma samu karɓuwa saboda wannan kalamai. Har ila mutane 8 cikin 10 sun fi nuna damuwarsu kan waɗanda suke kai ɗaiɗaikun hare-haren na gashin kansu. Sannan kashi 53 ya ce ya damu matuƙa yayin da kashi 2 cikin 3 ya ce ba shi da ƙwarin gwiwa cewa gwamnatin za ta iya magance ɗaiɗaikun masu kai hare-haren.
War gidan shugaban Amurka Michelle Obama na ziyara ƙasar Morocco a wani mataki na fada da samar da ilimi ga 'ya'ya mata a duk faɗin duniya. A lokacin da Michelle ta isa ƙasar ta samu tarɓa daga sarauniya Lalla Salma a lokacin da suka sauka da yammacin jiya Litinin a Marrakech tare da 'ya'yanta mata wato Malia da Sasha da kuma mafiyarta Marian Robinson. Dukkaninsu sun dunguma zuwa Morocco ne bayan da suka yada zango a Liberia. Inda ta halarci wani sansanin horar da 'ya'ya mata kan harkokin shugabanci inda har ila yau kuma ta gana da shugaba Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da aka fara zaɓa a matsayin shugabar ƙasa a nahiyar Afirka. Ita dai uwar gida Michelle tana wani rangadi ne na kwanaki 6 domin faɗaɗa shirinta na ganin an ilmantar da 'ya'ya mata ta hanyar kawar da ƙalubale irin su auren dole da talauci da tarzoma da ke sa 'ya'ya mata kusan miliyan 62 ba sa zuwa makaranta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, wannan shine karan farko da babban hafsar rundunar sojan ƙasar Najeriya Tukur Burate ya mayar da martani akan mallakar gidaje biyu da aka ce ya mallaka a ƙasar Dubai. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya.
A karo na farko, babban hafsar rundunar sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya mai da martani kan batun mallakar gidaje biyu da aka ba da labari yake da su a ƙasar Dubai. Tun farko dama babban hafsar ya amince shi da matansa biyu suna mallakar gidajen ta hanyar wata adana da suka yi. Hatta ministan tsaro Mansur Dan Ali ya buƙaci a yi watsi da labarin da tun farko jaridar intanet ta Sahara ta wallafa. Yana mai cewa tun Buratai yana matsayin komandan rundunar haɗin gwiwa ta tafkin Chadi ya ambata waɗannan gidaje da sauran abubuwan da ya mallaka. Lieutenant General Tukur Buratai ya ce tamkar 'yan ta'adda sun koma intanet don yaƙi da ƙoƙarin sojoji na kakkaɓe sauran 'yan Boko Haram.
Wato wannan maganan ta riga ta gwamnati ta riga ta fi da bayani, saboda haka yadda ka ji zai bayani a can ɗakin bayanai shi ne mu dai muna kan bukamu za mu ci gaba da aikinmu, za mu san kowa ya janye mana hankali ta wani abu daban, kuma insha Allah za mu ci manufarmu, kuma ko ta ina suka je kuma muna shirye. Abun da zafa da kenan sai kara mana ƙarfin gwiwa ne ma, domin mun san cewa muna aiki ba ma wasu ba, muna ma aiki ma Allah ne da kuma ƙasarmu insha Allah.
Kazalika rundunar sojan za ta yi rawar daji a jihar Zamfara don tinkarar 'yan ta'addan yankin da Lieutenant General Buratai ya ce akwai alaƙar su da Boko Haram.
Bayan satin shanu akwai wasu miyagun ayyuka wanda mutane suke yi, kamar su satin jama'a da su fashi da makami da sauransu. Kuma mun samu labari wasu suna alaƙa da 'yan Boko Haram, kuma sun canza shekara ta wajajen Zamfara da kuma ita sashen arewa maso yamma. To mun riga mun fara ɗaukar matakai, sojojinmu suna nan suna fafatawa da su, an samu nasarori sosai tun da aka fara kai musu farmaki ta wajen yadda sojoji suke aiki a wajen.
Kuma dai menene manyan sojojin suke da shi ko shi kansa Burata ya mallaka? Aikinsa ya yi tasiri inda aka samu dawowar salama a arewa maso gabas, shi ne ra'ayin sarkin Bakan Daura ya uci Roma.
To wannan gwamnatin abin ya tara mata da yawa, ga babu zaman lafiya, ga ana tallan ran mutane akan faifai. To da ya zo sai ya tsaya akan security ya yi aiki a kan shi, wanda shi ne yanzu arewa maso gabas duk wanda yake wannan state ɗin guda biyar zuwa ko shida ya san cewar akwai zaman lafiya. Duk ɗan arewa yanzu ya san cewar maimakon in ka tahi daga nan zuwa Kaduna ko Kano za ka samu a 11 ko 12, kaga an fito da mutumin arewa an zubar da shi ana wulakantar da shi ana ce mai dan Boko Haram. Yau da gwamnatin nan ta zo babu.
Wannan muhawara dai za a kwambiyo ana juya ta dan tasirin labarun da ke fitowa a intanet tsakanin matasa. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, to har yanzu da muna birnin tarayya Abuja, wannan karan kuma za mu ji abin da ke faruwa tsakanin fada shugaban kasa da kuma majalisar dattawa. Umar Faruk, gare ka.
A Najeriya, takon sakar da ake ganin yana gudana tsakanin majalisar dattawa ta Najeriya da fadar gwamnati ya ƙara tsananta, inda yanzu ta fito fili cewa lallai an shiga kafar wando ɗaya tsakanin fadar shugaban majalisar dattawa ta Najeriya Abubakar Bukola Saraki da kuma fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, dangane da zargin da Bukola Saraki ya yi cewar waɗansu 'yan baranda ko 'yan ina na iya sun kwace ragagwan mulki daga hannun shugaba Muhammadu Buhari, inda suke sarrafa ta domin biyan bukatar kansu. Akan haka ne fadar gwamnati ta hannun kakakin shugaban ƙasa wato Dr. Femi Adesina ya maida martani da kakkausar lafazi, yana cewar shugaban majalisar dattawan Najeriya yana neman inda zai dora lalurorin shari'a da ke kansa, shine ya kawo maganar a fadar gwamnati. Amma an yi mamaki saboda shugaba Muhammadu Buhari bai kasa ba wurin gudanar da aikin shi na shugaban ƙasa, balantana har a yi zargin cewa wani ko wasu sun kwace ragamar mulki daga hannun shi. Akan haka ne wani ƙwararre akan ayyukan dokoki da na majalisa, wato Farfesa Almustafa Usiju, yake bayyana mu a fira da na yi da shi cewar duk rashin jituwa ne tsakanin bangarorin 'yan jam'iyyar APC yake kawo Najeriya wannan tarzaki a fagen demokradiyyarta.
Mun sha jin furuci na mutane da dama suna zargin wasu a gwamnati cewa su ne suke yin ingiza mai kantu ruwa ko suke yin gabansu. Wannan ba abu wanda ya taso. Abin da ya kawo wannan, ka san Bature yana cewa perception create tension, wato duk mutumin da ya zato dole ne ya zamanto zai samu wani zargi a cikin zuciyarsa. So tabbas in har an samu hadaka an zauna, kila tun zashin zaman nan da ba a yi ba ake ta tafiya cikin wannan rigingimu, dole ne in abu ya tashi shi wannan mutumin zai ga ai da wane da wane su ne suke bayan irin waɗannan abun. Daga furucinsu, da yanda suke magana da kai, da yanda kuke tafi da lamuranku, wannan mutumi zai ga cewa ai tabbas wane yana cikin abin da nake ciki, koko shi ne ummul aba'isin abin da nake ciki. Siyasa kenan ai.
To amma ai ta fada gwamnati na cewa magana ce ta ana zargin ai wa ƙasa laifi, kuma ana bin dokokin ƙasa wurin kokari ai shari'a ko ai hukunci a tabbatar da mai laifi a mai hukunci, ba wai ana yi ne saboda ana rigima tsakanin bangarorin gwamnati ba.
Abinda na tsammani ga mutum ƙwararre na sha'anin hudda da jama'a da kuma mai da martani koko da magana da yawun gwamnati, wato shi Mr. Femi Adesina, wasu kalmomi da ya amfani da su a cikin mai da martaninsa bai kamata ni a nawa ganin a matsayinsa na mai magana da yawun gwamnati amfani da su ba. Irin amsar da ya baya cewa wane ya tashi daga baccin rigingimu da ke kansa da sauransu, kaga wannan yana nema ya kawo magana siyasa, domin duk inda kake magana da yawun shugaban ƙasa koko kake magana da yawun gwamnati, zai zamanto harshenka da abin da kake faɗa zai zamanto kayi tunani a kansa, domin shugaban ƙasa uba ne na mai kirki da mara kirki da kowa.
To ai shi ma Sarakin ya fito fili ya ce an kwacewa shugaba Muhammadu Buhari gwamnati kamar suke mulkin ba shi ba. Shin ba gani wannan kuma ai ba daidai bane, tunda an san shugaba Muhammadu Buhari shi aka zaba kuma shi ne ke fadar gwamnatin nan, kuma shi ke gudanar da mulkin ƙasa.
In ka duba jawabin shi Saraki, yayi kokari kai ya sanyo shi shugaban ƙasa a cikin wannan magana. Shi a nasa ganin ba shugaban ƙasa ya sa shi cikin abin da yake ciki ba yanzu, sai wanda suke 'yan siyasa, wanda suke da burin siyasa, kila bayan shugaban ƙasa ya gama wa'adin shi na ɗaya ko ya gama wa'adin shi na biyu, suke da burin cewa su kafa siyasar su.
Farfesa Almustafa Usuju kenan, ƙwararre akan ayyukan majalisa da kuma dokoki, a tattauna da nayi da shi a Abuja. Umar Faruk, Musa Mura, Amurka, a Abuja, Najeriya.
A gaishe da Umar Faruk, nan ba da daɗewa ba za mu buɗe muku layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku dangane da sa'insa da ake yi tsakanin fadar shugaban ƙasa da shugabannin majalisar dattawa? Za ku iya kira mu da wannan lambar 202-205-6555, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan mu shakata da wannan waƙar.
Kwalta da ta kolo ba a kamu so karon taki di haram ne so kace roko haram ne na yadda kidi haram ne bani ka halata gawa
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Cameroon, wane ne aka layi? Amin. Malam, menene ra'ayinka?
Aike, daga funa rijin da Saudi bane, sai yanzu nake funa na sallan.
A yau muna son mu ji menene ra'ayinku dangane da sa'insa da ake tsakanin fadi shugaban ƙasa da shugabannin majalisar dattawan Najeriya?
Aike, gaskiya ra'ayina da yake ba da shawarar sasanta gidansu, to idan har ba a sasantawa wani taɓa yi wa mulki ya daidaita saboda suna faɗa da junansu.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To jama'a, To jama'a, batun da muke son jin ra'ayinku a yau shine menene ra'ayinku dangane da sa'insa da ake tsakanin fa da shugaban ƙasa da shugaban majalisar dattawa? Ina jin mun sami kira daga Maiduguri, wane ne akan layi? Yusuf daga Nasarawa. To malam, menene ra'ayinka kan wannan batu da muke magana akan?
Ra'ayina shine gaskiya manyan mutum na dole ne su yi hatara da zancen mulki. Sun je wurin nan ba saboda su je su yi gaba da juna ko suna turka-turka ba. Ya kamata su yi hatara da aikin da aka zaɓe su su yi, musamman a wannan yanayin da jama'a suna cikin kuka da wahala da bala'i na wannan zamani. Ya kamata su yi tausayin talakawansu, kada su yi ta tunani akan aikin mulki ko zaman shugabanci. Shugabanci din mutane ne suka zaɓe su. To shine ina so a kira na shine dan Allah su ji tsoron Allah fa, gobe za su mutu, kowa kuma zai koma ga Allah. Za mu ba da lissafi duk abin da muka yi. Ya kamata kowane mutum ya yi hatara, shine nawa kira gare su.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske Malam Yusuf. Bari mu je Adamawa, wane ne akan layi Adamawa? Malam Ahmadu, muna sauraronka, menene ra'ayinka game da wannan batu da muke magana akai?
To dukansu suna son ra'ayinsu ne.
Muna sauraronka.
Dukansu ba suna yi don sallaka bane, kowa yana yi don a cikin zane.
Wato wannan caccar baki kana nufin suna yi don aljihunsu ne ba don talakawa ba?
Wallahi ba don talakawa ba ne.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je Adamu, wane ne akan layi?
Ni ne daga Kaduna.
A Kaduna, to ya sunan malamin?
Sunana Osiya Usman daga Kaduna.
To Usman, menene ra'ayinka game da wannan batu da muke magana?
Wannan batu din gaskiya fada shugaban ƙasa da majalisa suna da matsala sosai, domin gaskiya sun manta da talaka, ba su ma tuna da abin da muke fuskanta ba a ƙasa yanzu. Abin da za mu ci ma yana ba mu wahala, rayuwa ta zama mana da wahala. Gashi kuma su da su ai kamata su kawo mana sauƙi komai a ƙasar nan, sai su koma suna sukan juna. Kamata shi shugaban majalisa ya fito fili ya gaya ma shugaban kasa mutanen nan da suke giza shi yana abin da ba daidai ba, sai mu gane. Amma wannan
to madalla mun gode kware da gaske Malam Usman da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Neja, wane ne akan layi?
Aliyu Adamu Hassan.
Aliyu Adamu Hassan, to malam menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai ina jinjina ma shi Baba Buhari, General Buhari shugaban kasa, Allah ya taimake sa, Allah ya kara mana zaman lafiya a kasar Najeriya da duniya baki daya. A gaskiya ra'ayina dai ya kamata wannan shugabanni su gyara halinsu, su ji tsoron Allah, su kuma gato su yamma talakawa. Godiya nake, Allah ya sa a tashi lafiya.
To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Aliyu Adamu Hassan. To bar mu je Taraba, wane ne akan layi? Malam kashe rediyonka, kashe rediyonka tukunna malam. Kashe rediyonka.
To
ya sunan malamin? Ya sunan malamin?
Musa.
Malam Musa, to menene ra'ayinka?
Musa Yware.
To malam Musa,
ra'ayina game da majalisa, tunda aka wannan tunda aka rantsar da gwamnati nan da kullun cece kushi akan maganan majalisa, har yanzu kuma talakawa kullum magana abinda za a ci da abinda za a sha, kullum ba kuɗi, ba aikin yi, ba komai. Maimakon su taimaka su nemi yadda za a yi a ɗan gyara mana abubuwan da za mu ɗan samu, mu samu yadda za a ɗan samu abinda za a ci. Kuma kullum ana faɗa kafafun watsa labarai, kullum abinda za a ci an gagara a ƙasar nan. To ya suke son mu yi ne?
To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Musa da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nasarawa, wane ne akan layi? Malam Nasarawa.
Na'am.
Yawa, ya sunan malamin?
Muhammadu Sani.
To malam, a gurguje menene ra'ayinka?
Eh, to ni dai ra'ayina game da wannan al'amari shine, ina son shi a bar shari'a ta yi aikin ta kawai.
To madalla mun gode kwarai da gaske kuma da kiran daukan waya, kamar ka zo karshen daga wayoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ƙara ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogon mu na cewa karfe 4:23. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai, wanda ke wakana yanzu haka ƙasar Faransa. Kuma bayan shekaru hudu yana horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila, Roy Hodgson ya ba da sanarwar cewa ya yi murabus bayan kashin da ƙasar Ingila ta sha daga hannun ƙasar Iceland, wadda ke ɗauke da mutane 333 kawai. Gaban ƙasar Ingilar da kowa ke tsammanin cewa a bana ita ce shekarar gaci ga kasar. Har yanzu dai a wasannin na Turai, yanzu haka dai kungiyoyin da suka samu kai ga wasannin quarter final ko kuma quarter final sun hada da kasar Poland wadda ta lashe kasar Switzerland, kuma za ta goga ne da kasar Portugal da ta lalabe kasar Croatia, sai kuma Pays de Galles wanda suka yi nasara gaban kasar Ireland ta arewa, yayin da kasar Belgium ta karkare kasar Hungary, sai kasar Jamus wadda ta yi nasara gaban Slovakia, da kuma kasar Italiya da ta shahe kasar Spain wadda ke rike da wannan kofin, sai kasar Faransa mai masaukin baki wadda za ta goga da kasar Iceland bayan nasarar da ta samu gaban kasar Ireland. Ita Iceland din wadda ta yi nasara gaban kasar Ingila. A wani labari na daban kuwa, sama da awoyi 24 da bada sanarwar ba zai sake buga ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Argentina ba, cewa da Lionel Messi, tsohon tauraruwar ƙwallon ƙafa na duniya kuma wanda ake ganin shine dan wasa mafi kwarewa a wasan tamola a dukkan tsawon zamanna a dukkan fadin duniya, cewa da Diego Armando Maradona ya kira ayo dinnan ga Lionel Messi da ya dawo akan zancen sa, ya ci gaba da buga ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar sa. Yanzu haka ana gabda a sa hannu tsakanin Dune Emery, kocin kungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Sevilla, wanda so uku jere ga juna yana lashe kofin club club din da suka lashe kofuka kasashen su a nahiyar Turai, domin ya kasance sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa. Dunay Emery zai canji Laurent Blanc wanda ya share kusan shekaru 4 yana horar da kungiyar kwallon kafa din ta Paris Saint-Germain ta kasar ta Faransa, bayan da aka cin marjejeniya tsakanin masu mallakar kungiyar ta PSG da kuma shi Laurent Blanc, kuma suka bashi kudi waɗanda suka kai sama da euro na guga euro har euro miliyan 22. Shi dai Dunay Emery zai karbe kungiyar ta Paris Saint-Germain ne da shekaru 44 domin ya kai kungiyar a mafi gaba-gaba na wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai na kwallon kafa masu zuwa. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta aikata ziyya ga al'umman Pakistan a lokacin da suke makokin kisan rashin hankali da aka yi wa shahararren mawakin aƙidar sufanci Amjad Sabri. Mr. Sabri, wanda ya fito daga Zuri'at da ta shahara wajen rera waƙoƙi na sufaye, an kashe shi ne a birnin Karachi na kudancin Pakistan, bayan da wasu 'yan bindiga a kan babur suka buɗe masa wuta a cikin motarsa a ranar 22 ga watan Yuni. 'Yan sandan Karachi sun kwatanta wannan hari da ta'addanci. 'Yan Taliban da ke Pakistan sun ɗauki alhakin wannan hari. Musulmi masu biyan sufaye sun shafe shekaru kimanin 1,000 a yankin kudancin Asiya, amma a cikin wannan lokaci suna fuskantar fushin masu tsatsauran ra'ayin musulunci kamar ƙungiyar Taliban. Rahoton baya-bayan nan da ma'aikatan harkokin Amurka ta fitar a kan walwalan yin addini ba tare da tsangwama ba ya yi misali da rahotanni da dama na kai hare-hare a kan wuraren ibada masu tsarki da makabartu da kuma alamomi na addini 'yan tsiraru a Pakistan, tare da ambaton hari da aka kai a kan huɓarin wani sanannen mawaƙin sufi na yankin Balochistan, Mas Tuakali. Rahoton ya lura da cewa duk tsawon shekara masu tsatsauran ra'ayi sun auna tare da kai hare-hare da kuma kashe masu bin 'yan tsirarun aƙidoji na addini. Dubban 'yan Pakistan ne suka halarci jana'izar Mr. Sabri. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya kira mutuwar Mr. Sabri da babban rashi da ba a iya mai da shi. A wani taron 'yan jarida, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce irin wannan kisa da aka yi wa Amjad Sabri ya take walwalan faɗan albarkacin baki da addini da imanin bil'adama. John Kirby ya ƙara da cewa an jima ana yin amfani da irin wannan fasaha ta waƙoƙin sufaye a zaman dandalin sabbin ra'ayoyi na yaƙar rashin haƙuri. Muna miƙa ta'aziyya da yin addu'a ga Mr. Sabri da iyalinsa da baki ɗayan mutanen Pakistan. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shin yaya azumi yake a wajenku? Ga wani bawan Allah da Mani Sha'abi ya tattauna da shi a maraɗin Nijar kan tasirin azumi.
To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci, kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni, saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na Alƙur'ani. A ce kafin ƙarshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu yayi.
Assalamu alaikum. To alhamdulillah, shi dai wata ne wanda aka safka ma da musulmi, wanda kuma ba kowanne mutane aka safka ma shi ba sai mutanen Musa alayhi salam. To alhamdulillah, muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba, saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi, muna ibada, muna jin daɗi, muna karatun Alƙur'ani da wasu abubuwa. Sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa, saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi ya ƙoƙari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba ɗaya. To wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara. To saboda Allah da Annabi, abin da nake ba su shawara su yi ƙoƙari su gyara, saboda domin duk abin da mutum za a yi tsoron Allah, ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka sa, duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki.
To Allah ya saka da alkhairi. Kafin mu kai ƙarshen shirin, bari mu koma ga Mahmud ya ba mu takaitattun labaran duniya.
To Sarfilu, labarin da ke faruwa a yanzu shine akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a filin tashin jiragen Istanbul da ke Turkiya. Har ila yau ya jikkata mutane 20. Bayanan farko na nuni da cewa wasu ƙunar bakin wake ne suka kai hare-haren.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya hada shirin ya bada umarni, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.